ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਲਾਇ ਜਾ ਬੋਲਾ
تو بسم الله الرحمن الرحيم للذي وجهت سبحانه الله سبحانه وتعالى من أبود يمسى من أنمان شيء مقرن سمنا لما دا فرنسا من أبود سبحانه وتعالى يتري مدد الشعور الكار من مدمون عن أيها دقونا الله يتبسى باب وندي يسيب تدشي حتنا دقونا الله يبسر باب وندي يسيب تدشي ina ce da dole ba da inda ta daga ya sai Allah shi kadai ke ba shi da hukuncin sarayya ina ce da lallai annabin sa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam ba wa sanin ko manzon sunin tsira da mutum Allah tabbata da shi da mutane gidan sa da sahabban sa da duk wadanda su ne da farkon sa da shaulatawa daga nan har kan al-qiyama bayan haka muna ƙara gaba godiya ga Allah da ya kawo wannan safiya ta asaba yau muna shiga ga watan Rajabul Akhir hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga garin Makka zuwa garin Madina a yau tana shekara 1445 a kidayen da yaji a yau an ce mu da daya ga watan goma shekara 2023 mun da sauro a wannan makkantara a wannan babban ɗakin taro da ke wannan babban yayin a ta Ahmadu Jallo da ke garin Zaria a ƙarƙashin wannan sadaka ce da ƙungiyar jama'a ta Izalatul Gida ya kawo ta sunna sashen sabon gari take yi wanda ta shirya wannan zama ga limamai da malamai da sauran masu da'awa a cikin maza da mata domin farma wannan katabariyar masoya gare ni kuma wato kuke na da musiba ga al'umma ita ce talauci da rashi da ƙaƙarin tarihi da kunci muna fatan Allah ya nuna mana bayan sa Allah ya kaɗa mana musiyar sa ta tafiya ba kuma za ta dawo ba kungiyar jama'ar zakir da ya kawo ta sunna ita ta shirya wannan kuma ta zaɓo waɗanda a iya ijiti hajin da take ganin kamar ba su iya. To roƙon mu da Allah subhanahu wataala ta sanya mafi alkhairi da yake da ajin da kamu. Allah ta gafarta mana abin da mutane ba su san mu da ra'ayoyin mu. Allah subhanahu wataala ya mana tabbatar duniya da lafiya. Wato a cikin gaskiya zan yi jinjina ta musamman ga majalisar malamai wanda kamar da nan faɗin ita ne da shi wannan da aka yi da irin fatuta shi da kokari da gaggurama da ke sai ganin al'amarin nan ya tabbata Allah ya saka ka kowa da alkhairi sannan a gefe na lahabu da dama da waɗanda suke gabana da baya akwai manyan manyan mutane wanda ba zai a fita sunan da ba yake kuma ba amma ina fatan Allah ya tsara da kowa albarka Allah ya kawo sarki ya yi shi al'amuran mu kamar haka hakika min gaskiya da kuwa lokacin da suka nan malamai suka ce in dauki na bayan gabatar da wannan makala to na ji gaba na ya fadi na ji gurgurin gurbani da gaske kuma abin ya tsaya min a cikin zuci amma daga baya sai na tattar da cewa kawai in sha kudi na na tattar da zuciya ta saboda ni dalilin biyu dalili na farko waɗanda na ji an ce za ka gabatar da makaloli a wurin na san jarumai ne tsarai da gaske jajirtattu ne idan suka tafi abu a gaba sai sun ƙalƙale shi da gaske akwai profesa Dogarawa wanda kusan duk bayanan da ke cikin abin da nake ganin in magana to da ya wuce kashi ɗaya cikin goma cikin abin da suka zauna a kai ba da haka ya ce ya ce ya komai fatan mu dai Allah ya fata mishi da alkhairi Allah ya ƙara masa imani ya ƙara masa lafiya Allah ya amfani addini da al'umma da rayuwarsa da lokacinsa da dukiyarsa kuma Allah ya ƙara yawan samu na ire-iren. Dalili na biyu shi ne aiki malamai za a yi ma, idan za ka yi magana a gaban malamai ka tafi da shi ba. In kai jirgin kafin kai ma baki mutum ɗari sun kawo lakcin abin da kai daidai a kai. Kana kuskure kafin kai ma baki sun gane kuskure ne kuma za su gaya maka. To idan ka samu irin wannan tawaga, to duk maganar da za ka yi kawai ka tafi kai ma jama. In sha Allah wa ta'ala ba za ka fada cikin kuskure ba. Kuma shi abubuwan da ke yin ƙaiƙayi a duka faɗin shakwani. Nukan samu damuwa a kai, idan akwai abin da ke son yanar lokaci ya ɗanyi yin sauƙi, shi ne idan ya suna akan ce ma Shek Ibrahim Al-Zarzaki. Sai ba, a ce Shek ma ta riga ta kuku ta faɗo ƙasa. Jin an gaya mata Shek, a duka ne ta fara yanka kawai. Ba wai lari ana rikinta da ma'aninta ba ne. Tun da daga ta za a ba irin su zanga ci shek misali to ta ga sun kaji an ce maka shek ba lalai kalmar tana nuni zuwa ga abin da kake yi ba fatan mu dai Allah ya mana afuwa ya gafarta mana abin da ake so a tattauna shi ne illolin bara da wungu da bambadanci da kuma hanci da waɗansu ababe masu kama da wani dan uwa idan muka tsaya kai da akari da wannan unwani wannan take da kyau za mu ga cewa duk inda ka ji ana batun bara da yanzu da kuma sarki da bambadanci to an samu waɗansu matsaloli ne a gefe suka markaɗu suka wuce suka ba da wannan babbar matsalar da muke so mu magance ta. Waɗannan matsaloli kuwa su ne kasala, son jiki, rashin sanin ƴancin kai, rashin mutunta kai da kuma mutuwar zuciya. Waɗannan ababe su ne suka haɗu sai suka haifar da wata tafariyar matsala wacce ake kiranta rashin dogaro ga kai ko kuma rashin wato samar da sana'o'i ko rufar sana'a ko na mai kama da haka. Wanda wannan matsalar ita ce ummul khaba'ith da ta haifar da ruɗu da bara da bambadarci da duk irin tsoron da wannan matsalar ta haifa. To kenan in ana so a tattauna a kan aikin bara da wuce to sai an yi shimfiɗa a kan dogaro da kai da muhimmancinsa da tasirinsa da irin aibobin da rashin shi ke haifarwa wanda babban aiki a cikin shi ne bara da wuce da kuma sauki da bambadarci. Yayan wani mutumi ke diga ya nuni a kan cewa kashi 70 cikin masu rayuwar a ƙasa da talauci. In aka ce talaka shi ne wanda ke rayuwa kamar yadda a lissafin su yake abin nan wanda ke rayuwa a jana ɗaya a kullum ko bakwai zuwa takwas. To in ba ku cin wani mamfanin rayuwa ne a ƙasa da talauci ko ba talakawa ba ne sai dai a ce muku wato ku ne masu fatara jinyata. Jinyata shi ne ya jefa ɗin arewacin Najeriya cikin wannan muguwar ɗabi'a ta bara da roƙo da bambadanci kuma idan ban takaici duk ƙasar nan ba inda kuke da wannan katakawar cuta sai arewacin Najeriya. Kana iya cewa jefan Bahaushe Allah ka shirya hankawa. Jefin bayani za ka je ƙasashen Yarbawa kai rayuwa ka zama ba ka zama mai ka zama barata ba. Ballan kana jefin inyamarai ihu amma kana zuwa arewacin Najeriya duk wani guri da ka sai ana hadadan mutane roƙo da maraya suka wuri ka je ka tambayi ka shiga mota daga zaria za ka je ka duba kafin ka kai ka zama barata saboda mutum 30. Ko wani abu mai kama da haka ka je masallatai kai akwai ma musulmai da suke zuwa jefan sosai sosai suna bara saboda wulaƙanci da ƙasƙanci da ya faɗa mana ta sanadiyyar bara da bambadanci da wulaƙantar da kai. To wannan matsala dole ne ta cima duk wani ya zuciya ta cin shi ya kwalla dole ta tsaya mana a zuciya mun da aka yi irin babbar matsalan da take haifarwa. Shi yasa a wannan makala duk sun katsara zai magana ne akan abu ne at-takhliya wa at-tahliya at-takhliya wa at-tahliya wata kamiyar ka'ida ce gurin malaman ilmin hadisi ko kuma malaman asali har malaman aqida ma suna amfani da ita at-takhliya wa at-tahliya duk rayuwa da za ta ci nasara to sai sai mutunta da wani abu sai kuma sai luka ta narke tashi da cikin wani abu at-takhliya ka mutunta at-takhliya kuma shi ne ka tsaka kalliya da wata dabi'a kuma dan haka muna da buƙatar mu tsaka kalliya da dabi'a da wani da kai mu kuma mutunta daga dabi'an bara da banbanci da kuma sanci sai dai Allah duk abin da na faɗi ko rika komawa zuwa ga asalin mutum magani shi ne lakcin da shi profesa Dogarawa ya gabata don ya kosar da bayani a ciki a duk da wannan makala za ta tattaru a kai za su yi magana a kan me ake nufi da dogaro ga kai me ake nufi da dogaro ga kai da kuma irin yadda musulunci ya zabara ya kwaɗaita a kan kowane mutum ya yi dogara da kansa baya da dogaransa ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma mu sani cewa cin nasara a rayuwa daidaiton al'amura yana da alaƙa da irin yadda ka tsaye da kanka ka dogara da kanka baka kuma ɗauki rayuwarka ka mai da ita ƙara su da cikin waɗansu ɗaiɗaikun mutane ba waɗannan mutanen kuwa ko da abokai ne ko iyaye ne ko ɗan uwa ne ko makusanta ne ko namiji ya jingina ga matarsa a nan ne yake son ya riƙa koko irin ababen da yake son ya gudanar da rayuwarsa a kai shi yasa idan malamai suna da su a kan me ake nufi da dogaro da kai ko tsayuwa da kai sukan ce shi ne mutum ya fahimci cewa bukatuwar rayuwarsa ga baki ɗaya na farai da na ɗaya wanda ke da alaƙa da abinci abin sha tufafi wurin zama kula da lafiya abin hawa da duk wani abin da ka san zai sanyaya maka a rayuwa zai gudar maka da baƙin ciki to ka fahimci cewa neman wannan yana karan kanka ne kai kaɗai wannan ya baka dama ka fasa ƙoƙari ka sa himma ka jajirce ka nemi taimakon Allah subhanahu wa ta'ala ka samun makanka da waɗannan abubuwa wannan shi ake nufi da dogaro da kai saboda Allah ya gina rayuwarmu kuma ya gina rayuwar tana da buƙatun wani abubuwa babu yadda za a yi rayuwa ta gudana ba tare da ci ko sha ko tufafi ko mazauni ko abin hawa ko wani abin da zai rabar da zuciya ya kusa da bakin ciki ba to ka gane cewa duk waɗannan abubuwa hanyar Allah ya ɗora ma kalalibu ka bincika ka yi amfani da dabara da ilimi da wayewa kalalibu hanyoyin da za ka fi ƙarfin waɗannan abubuwa a rayuwarka to wannan shi ake nufi da dogaro da kai kishiyar masa kuma shi zai zama mutum kaskanci da wulaƙanci kuma shi ne mabuɗin wahala kuma mabuɗin bishiyar Allah a kan bawa da kuma kallon wulaƙanci da kaskanci da mutane yan uwar da masu rika maka saboda ka ƙara wani abu na tuni daga cikin rukunai na rayuwa na baki ɗaya dan haka ya jama'a mu fahimci cewa su ne gabatanmu na ƙare tun daga kan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da sahabbansa da tabi'ai da tabi'ut tabi'in kana iya itlaki gaba gabi babu mai zaman banza a cikin su babu wanda yake shi ma zaune sai din ya zama ɗan Allah ya ba ku mu samu babu shi kwata kwata ko dai wanda za ka ga zai mu mun kaɗan daga nan ya kame kuma ya hakuri ba sa karɓan ƙasƙancin ni da hannu akwai daga cikin magabata wanda ɗaya daga cikin sarakuna da tsammanin Haruna Rashid ya shigo masallaci ya samu ga malamai da dalibai ana ta karatu sai ka san ke mafi yawan malaman suka tashi sabon sabon da san dubu biyu wani malamin shi kuma yana da shi ne sai ka tashi daga ɗauke ko sarkin mutum ya ce bari mu je mu gaida wannan malamin wani kenan a ce malam wani kenan da yanzu suka gaida sai ce ala ga malamin ana so kalma Allah ya shafa, Allah ya saka da alheri. Ga wannan sai ni kun shiri da kalin duniya ne da afarka a da rage baki a rayuwa. Abin da wannan malamin yake cewa Allah ya ce maka sarki. Wallahi inda kafa ta ta nuke maka, ban ji kuma ban yi da hannuna haka. Kafa ta riga ta nuke kuma ban yi ba rayuwa. To haka sun buga ba sai suke. In ka ga da su nema ba, to su samu a ce wajen rushi. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya cika ku kana'a ya wadatar da ku daga kan kadan da Allah ya bar. Amma in ba haka nan ba, za ka ji ƙarfi ka ce babu wani magabaci da shi shaɗi. Sai dai ku bambancin wannan yana yi da yawa, wannan yana yin daban, kamar yadda yake mun san wannan a cikin rayuwar sahabbai manyan irin su Abdurrahman bin Auf, su Uthman bin Affan, irin su Abdurrahman bin Abu Bakar, ka ga manyan attajirai irin su Bilal kuma talakawa ne suna ta nema amma abin da suke samu bai wadatar da su amma kuma sun dogara ga Allah irin sai na Abu Maryam radiyallahu ta'ala anhu ajma'in. To mu fahimci cewa rashin rufe da wannan wanda ya zauna ya miƙe kafa ya tantance yana jiran sai an yi kowata. To daga wannan lokaci ne fa rubuce wani ya tabbata in kana son ka gane wannan kawai ka ɗauko rayuwar da muke a arewacin Najeriya. Duk wanda ya san arewacin Najeriya zai ce kashi 90 cikin ɗari rayuwar da muke yi rayuwar ƙasƙanci da walakanci rayuwa ne na koma baya, ba shi gaban tunani, ba shi gaban aiki, ba wayewa, babu duk wani abin ma da kasan ɗan adam wani yana so ya fata shi. Rayuwar da muke arewacin Najeriya zukatun ɗan adam ba za su fata koma irin wannan rayuwa. A rakin arewacin Najeriya ne za ka ga mutum yana da abin da zai iya ba wani, amma in zai je maka a ce ga wani basan da an kuki yana raba kabil riyal 100 shi ma sai ka ya shafa mu gidan shi to ka ji ma ya bala'i shi ma zai karɓi sadakar ruwan kuɗi kawai ne ka sanki da wani kanki. To irin wannan sai ka ga rukujiya ya faɗa ma al'umma daga nan na haifar mana ƙaruwar juna har sada ya lullube ni saboda ni saboda kowa yana ƙarshe idan kauce da wani abu na farilan Allah talakawa da ba su da shi kuma suka kire ma ba talakin Allah da annabi ba sai su rika ganin wa'u la iman Allah alayhi wa sallam ka ga su nan suka ka dalili da Allah ya nan akwai mutane da za su zauna sun saki su zauna da kari fira kawai ake yi su kai azhar daga azhar su kai la'asar daga la'asar su kai magriba daga magriba sai an kai sha da dare sai dai masu sallah a cikin su sai su yi sallah da dawo masu cin abinci su je gida su ci abinci su dawo amma da tur ana nan ko ranar aiki wallahi na san da kalin da kalin da ake musu kusan awa 10 ana jira kuma sai lalo ya sai wani yaro ce maka wallahi da yin zaki daga da yin maka zaki ma tun da ka dauki kaskare da wala kanki ya jefa ka cikin halin ba tare kai dole ka tsoka kuma ka dauki kaskance roƙo da bara da kuma tanci da bambalanci wannan ya haifar da kiyayya a cikin mu sannan kuma wannan ya haifar da galibin mu ba ma makan mu nufin alkhairi da lafiya da shan za ka ga in ana da wani a gida ta sai ka ga wa yana tsayin abin da kan shi zai samu kan yana jin zafin abin da wani zai samu bi ma'ana dai wai kowa ya san da shi yana jira sai Allah ya yi ruwan zinari da aka sa daga sama meron da dalilin da riyal riyal sun zubo daga sama ya azuki to a lokacin nan ne yake gani in ko ni yayi wani amma in ba haka nan ba ba zai yi ba kuma in ya ga wani nan ya samu ya rika jin zafi ya rika jin haushi kuma ba zai rika maka fatan alkhairi ba zai ma fatan in ka kasa muryarwa Allah ya mai da kai talaka ku dawo a tare ba duk da wani to wannan ka ga yana daga cikin irin aikoba manya-manya da matsaloli da ainihin zaman banza da rashin sana'o'i ya lullube wannan al'umma. Kamar yanzu sace-sacen duniya a cikin al'ummar mu ya haifar da illa. Sai ka samu a yanzu shi wannan madubi in ka fara guda 5 guda 6 guda 10 idan ka ajiye su a yanzu za a tashi. Madubi ba tsakin madubi za a tashi. Ballan sana kwanan jirgi ballan sana rufe بندن سنا سے بندن کی طرف جلایا سونے دا اللہ پورن کا kafin da ke karatu zai buɗa ranar tashin alkiyama ya ce da ya san inda aka ajiye wallahi da sun ya duka saboda ni sai rayuwa don yi da wuce amma ta ba shi da wurin nema sai dai yana da wurin nura to ya za a yi a haɗa yalwa da wadata da walwala da kuma zaman banza da canza cewa to za ka dole ya zuwa ruɗa in kuma baka ba shi sai shi ba ka da imani ko irin matsalolin da hasarar da mutane ake yi sai ake da nasu kanku wannan gurin da ke ba wannan tsari sun ba ta san ne ne sai kuma su dora na sai su kuma su yi wannan ba duk mai aika da wannan ana san a jira ne amma ta hanyar da yake ba ne da gurin da kuma wannan kadai ke nan daga cikin matsalolin a rayuwarce idan ka koma a addinin shi ko an samu wasu mutane na kalimi da karrazu shan takakku waɗanda ya kawai su suna nan waɗansu a fallawa an su waɗansu suna nan a zan buka tunan su malami suna nan a zan buka da tunan su kawai suna jiran mai Allah ya ba ta musamu don haka sai dai an samu su sadaka ko an kawo zakka ko an kawo musu kyauta sai ko abin da ƙarshen lokaci zakara mamala za a sanya mata limai a ce su kawo kuɗin tashi sai suna na zai suna su almajirai an yi almajiri shi ba ya aikin komai shi almajiri wanda wannan almajirsun a addinin ta irin sassarwar da ya mana shi ya buɗe ƙofar dokarci domin ba ka samu ka ta fara farawo in yana neman sa'a ko jirgin ne na ɗansan malaman ka ba su fa'a shi ya haifar da bidigo'i irin su bidigo'in mawuridin nan akwai wani malami a Zaria da aka je ana yin zuma sai wani malami ke cewa ai mawuridi neman kuɗi da ba a ji ba kowa san malamin malamin da zai ta yi Allah kara da shi mai so sai a fa wani fara ni ce sai malamin mai maudiri ba ni kudin ba ni ma ko duk sai kuka ji ma'aunina mun aje a mu ni ba kana kun sa mu kana da Allah ya tsakhawo ne da kima ki dai da kai hakkin wala mun yi wa wani kiyama sai da kin aka ce da ai shi akan da sai da gurin malamin sai Allah ya kamara a rufe bakin mutane sai aka koma ana goyon bayan ƙarna da zalunci hakan ya rubu da tarbiyya domin malamin bai sana'a kuma an kawo masa ɗalibai an ce su raira a ƙarƙashin shi malamin bai sana'a ko ma ɗalibai ba sa sana'a da haka me kuke ci me kuke sha sana'ar me kuke yi ba a jirgin da ɗan malamin nan sai tarbiyyar al'umma ya gurɓace sai ya ɗaya jami'ai sai ya kwado da ba ka ga an ɗauko almajiri daga wani gari daga ɗin nola ne ko ko dai nan sai da ko ko ila ne sai a kawo shi in aka kawo shi ne bayan shekara biyar an ka gan shi ka tambaye shi ka kai ihu nawa sai ya ce maka na kai wa canji
sun yi shekara biyar amma ga ƴaƴan waɗanda suke zaune a gida sun shiga makaranta sun iya baki sun iya kari sun yi hajji sun yi salatu sun yi shekara biyar su suna nan ba su iya baki ba ba su iya fari ba ba su iya larabci ba ba su iya komai ba kuma wai an kawo su ne domin su yi karatun alƙur'ani sai ga almajirai wannan ya yaɗa fasadi da kuma kaskanci a idan duniya duk inda ka zo yanzu kana tare da waɗansu mutane kai baki daga ƙasan waje ko kai baki daga kudancin ƙasa ka ga irin yadda mutanen ku suke ba suke roƙo suke hambaranci suke kaskanta wallahi duk sai ka ga kunya ya nuna ka kunya ya nuna ka idan aka ɗauko mai sunan Najeriya musamman arewacin Najeriya a irin kafafen na cire wani program da aka yi a Aljazeera shekara ya kai 25 baya wani mutumin Sudan ya zo Najeriya ya ɗauko miliyan gungun ne a Najeriya a arewacin Najeriya irin yadda bara da roƙo almajirai suna wani abinci ya ce ta wannan ita sunan Najeriya kuma za ka ce ba haka bane ai takowa yin ya ba a yi ba a yi ba a ɗauka ba to ka ga irin wannan kasar da shi ya sa shi abin da al'umman irin zaudi ya faɗi a cikin talbis ibni shi ne a kan malamai cikin abin da shekaru na gugu ma malamai shi ne in da ya mai da malamai shan ta kafu kawai suna zaune ba sa sana'a kawai su ne sai dai idan an samu an kai musu su ce Allah ya biya bukata ko bukatan nan da alkhairi ko wani sai ne da Allah ya biya bukata to kaga wannan babbar matsala ce duk da kasancewa wani lokaci suka kafa hujja da dogaro ga Allah cewa mu mun dogara ga Allah rubin da dogarawa yayi magana a kan wannan gaba suka kafa kasancewa kan kai at-tawakkul da at-tawakkul kamar da malamin ya kawo at-tawakkul shi ne ka miƙe ka nema amma zuciyarka ta san cewa duk abin da ya zo hannunka dama Allah bai rubuta bai rubuta ba duk abin da ya fice maka Allah bai rubuta bai same ka ba kuma ya yi gaba sun fice ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala amma za ka riko da sabari so sai suka kafa da Allah sai suka ɗauka ko dai gudun duniya ne ko kuma tawakkali gudun duniya ya za a yi gudun duniya ba a ci gaba a sha ba ai ba zai yi ba duk gudun duniya da kada yi kawai gudun duniya sai an ciye an sha sai dai a ce ba lalle a ci irin yadda ake so ba ko kuma irin yadda ake gani ya kamata a ci ba to wannan ya zama al'umma cikin wannan matsala suka kafa tantance cewa in aka ce dogaro da kai shi ne sababin ƙoƙarinka cikin abin da Allah ya ƙaddara ɗan adam da ya samu a rayuwa to dogaro sai kenan shi ko tawakkuli ba shi aikata aikatan Allah ne wanda kai ba ka da wani rawa da za ka taka a ciki waye zai kuma kudi mai ce kuka Allah ne to sai a ce ka dogara da shi waye ke yi wata arziki Allah ne sai a ce ka dogara da shi wani ne ke ce mako a gurin yaki Allah ya sa ka dogara da shi waye zai ba ka abinci ka miƙe ka yi ma ka miƙe ka yi ma in kana son ka gane bambancin abubuwan nan guda biyu idan yanzu da ka koma gida sai ka je matan ka ta yi abinci sai ka ce wanda ba ni abinci sai ka ce gaskiya ne gida sai ka ji horon Allah ka kawo mana da Allah kai haƙuri da abincin nan ka dan maka zuwa a yi masu sai ka dogara ga Allah kai haƙuri da abincin nan to daga ƙarshe sai zai ka ɗiba da ƙarfi ko ka kwakwalla masa mai ko ma daga nan sai ka fashe ba kuma ai sai maka dogara ga Allah amma kowa ya san ba annabi yake ba dogara ga Allah ba amma da inda ka samu da rashin lafiya sai ka ce mun gida kai haƙuri ka dogara ga Allah sai ka ce wancan nan ne kai gaskiya ne na dogara ga Allah saboda ni ba a yi ta kai kasan bayi mai ba a yi ta kai kasan Allah to da ka a nan ne dogara ga Allah yake fitowa waɗansu mutane sun zo aikin hajji kamar yadda ake sunan ibn yawun, amma su bara da roƙo suke yi. Aka kai su gurin sayyidina Umar ya tambaye su da yawo da yawo, suka ce ai ran hada muku wakilu, ai ran dogara ga Allah, sai ba dogara ga Allah suka yi ba, bal antum al-mutawakkilun, ko shan ta kafuri da sarau wanda suka kai a wurin daya da garin kuma ya zafar da su a kan yankin, kuma cikin mummunan tasirin da wannan tunanin ya mana cewa wai tawakkali ne ka zauna a cikin mallakanka, shi ne ga talauci ya yada cikin ga roƙo da bara sun yi wani a cikin al'ummanmu, ga shi an fata mu addinin musulunci suna da yadda aka mutu a ce musulmi ɗan arewacin Najeriya su ne mai na ƙasu ne ɗan mallakanci, amma ɗan ka jika ƙarshen yamare ba a rubo ba a mara, wannan sai alarta kamar wani musulunci ne ke da wannan matsala. Sannan kuma wannan talaucin sai ya buɗe ma maƙiya addini dama su riƙa ƙullo ƙulle-ƙulle da sharrora da makirce-makirce sai su tuto cikin al'ummanmu, mu kuma al'ummanmu fatara da niyata ya mamaye su, san kai da san jiki da kasala ya mamaye su, kowa sai ya buɗe baki kan sai a cikin ƙauya ba tare-taren maƙiya addini, ya kuma yawaita mana baƙala da afkawa cikin sabon Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan duk yana daga cikin irin matsalolin da rashin sana'o'in nan ya haifa. Shi yasa addinin musulunci sai ya kawo waɗansu lafuka waɗanda za su zabara za su kwaɗaitar a wurin ka miƙe ka nemi na kanka ka dogara kanka. Malamin kuma ya kawo da dama ne da su ana ambaci waɗansu daga ciki za mu tsallake saboda mala ya riga ya magana a kan su, amma kai ɗaukacin da nake so in yi a nan guda biyu ne ko guda uku. Abu na farko dai shi ne kamar yadda malam shi ma ya kawo cewa musulunci ya zo ne domin ya kiyaye manya-manyan al'amura guda biyar: addini, jini, mutunci, dukiya da kuma tsafin. Duk al'ummar da ya zama ba ta da sana'ani, ba ta da dogaro ga kanta, sai dai roƙo da kuma tsanci, to duka waɗannan abubuwan da ya san sai an tosa ta su. Duka waɗannan abubuwan guda biyar ɗin sai an samu shi ba rai a ciki. Domin inda mutum idan ya rasa arziki yake shirka da Allah, kai talauci ma ai yana jagorantar zuwa da kafiri a cikin hadisi manzon Allah ya ce wa duka daga kafiri wal faqir, annabi ya hada ku Allah ka tsare ku daga talauci da kuma kafirci, me yasa annabi ya hada ku? Saboda tana da alaka, saboda talauci ne rashi ko mutum ya fara bukanci, sai mutum ya halatta haram, sai mutum ya haramta halal, sai mutum ya keta alfarman addinin musulunci, duk yana tsammanin zai dan ba mu wani abu. Idan na lauci ya sarauci sai ka gama sun ya koma ya ci halal ya ci haram, ba ya cin da su hanyar da zai kama da shi, ba ka ce da an tozo ta matsayin addini, sai ka ga an tozo ta jini, talauci ne talauci, sai ne da kai wallahi sai na kashe wani mutum, sai na sa ayyuka da na san din wani a don ban takaicin har ƙara ya ci da na san din wani, ba ya ci da na san din wani na yi su dinakin tsohuwarsa, uwa ce su dinakin tsohuwarsa, duk ba an samu wannan matsalolin ne ya haifar da haka ana san ƙarshe ana san a sha ana san a yi sutura, amma ko ba a nema ba kuma ga shi Allah har yanzu bai mana yi zai iya da kuma da sama ba, ina ra'ayi sai a nemi na tsakon ina bai ha kawai a kewa ya haɗu san ga a wurin sauri, to shi ne sai ka zama ina gudun da addinci na yaduwa a cikin al'umma. Za ka iya fahimtar cewa talauci na kawo raunin addini in ka tuna da hadisin mutane uku nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasa labari wanda dutse ya faɗo musu, ɗaya daga cikin yake ta wasu yake ya Allah ka sani cewa kina da wata ɗan uwa ta kwatanciya mutum ya mutu ga ta da ƴaƴa ba ta da nauyi daga karshe sai da kawai in kai ba ka da sai sai ko ra ki ta ba ba ce ba kun ta tare da su ba ba amma dai a jin kantara har sai da su ba da kanta duk da kan cewa Allah ya ba ta kariya saboda daga zuciyar ta abin shi kariya daga zuciyar ta shi Allah bai ba da ku ayyukan da nake sama amma abin da nake so ka dare a nan shi ne su inda rashin da talauci ke yi ku ma ka yi ba da kanta in da ban kudin da ya ta din da ake haɗi a yau daga lokacin da abubuwa suka ta abba to za ka yi mamaki mata nawa suke zuwa su kunce da kanku saboda su ci abinci saboda ta ba da ɗan da abinci wallahi al'amuran suna da yawa amma dai ba ka ji gidan ba ba dan ba ina son ƙara su ba mun ta kunci a kan mutunci nan mu ta gida da mutunci guda daya kuma waɗannan na turba da shari'a suna da akan cewa neman na kai gudun kai ibada ce. Ibada ce Allah na rubuta maka lada a kan neman na kanka kamar yadda yake rubuta maka lada idan kai sallah ko kai addu'a. To yana da kyau mun fahimci wannan kuma na so son suna nuni akan haramcin roƙo da bara da banbanci wanda duka dai na san a cikin karatuttukan malam dogarawa ya kawo mafi yawa daga cikinsu. Bari in tsallake waɗannan tunda lokacin ba yawa kawai abin da na san tsara a wannan gaba shi ne waɗansu misalai daga irin sana'o'in annabawan Allah wanda su ne zaɓaɓɓun Allah su ne mafi gudun duniya a cikin bayan Allah su suka tabbata da Allah amma duk da haka ba su zauna sun san su kuma sai da su samu da sana'o'i kamar kaga manzon Allah yana ta kace babu wani annabi ba ce sai da ta kace yayin kiwon tumaki sabai suka ce har kai yace har ni na yi ma mutanen maka kiwon awaki akan wadan an kudi da ce bai wannan kafin Allah ta ce amma bayan Allah ta fa kowa ya san sana'an Annabi sallallahu alaihi wa sallam jihadi a cikin Allah ta da kashin jihadin nan zai ci zai sha zai tsufaki zai tsauki na wani iyalan ba Qur'an ya tabbatar da haka wa alamu annama ma mutum bi shay'in fa anna lillahi kum sahu wa li rasuli sallallahu alaihi wa sallam ya yi ki bayar da kiwo ya yi tijara kasuwanci mun san wannan a cikin tarihi inda ya rike yin ma nana Khadija wato ainihin kasuwanci sannan annabi Musa alaihi salatu wa salam shi ma yayi kiwo wa ma sai kaje ne ka ya Musa qala hiya asaya atawakkalu alaiha wa ahushu biha ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra kowa ya san wannan annabi Shu'aib a cikin sunna ya zo cewa shi ma makiyayi ne kasuwanci kuwa annabi Musa ya yi sannan annabi Salih shi ma aure ya zo cewa annabi Salih shi ma dan kasuwa ne akwai wasu sana'o'i na hannu wanda annabi Dawud shi ma manomi ne kuma yana sana'arsa kayan yaki wa allama wa sana'ata da bukun lakum da ke hukun lakum din ba a kusan fada an tun shakiru sannan annabi Nuh a birnin kafin da ne shi ne sana'arsa jirgi da kanta annabi Zakariya shi ma kafin da ne haka manzon Allah ta ta ji a zaman musulmi annabi Ibrahim tarihi ya nuna cewa shi ma yana taɓa noma sannan kuma ƙwararre ne mai gudu don shi ne da ɗakin kaba annabi Ilyas shi ma tarihi ya nuna cewa ya iya ɗinki kuma ya iya yi annabi Suleiman shi ma an ce yana da sana'a ya iya sana'an ta sabulu sannan sana'o'in da annabawa Allah suka yi akwai mulki da juriya al'amuran ƙasa wanda shi ma wannan babu shakka yana da cikin aikace aikace akwai taimakon ƙasa da jirgin ƙasa a ciki sannan kuma akwai taimakon a kan ma'amu annabi Dawud khalifa ne na Allah a ban ƙasa kuma sarki ne ya dawo da nuna da annabi khalifatan fila annabi Suleiman ya ga da annabi Dawud ya wani ka Suleiman Dawud annabi Yusuf minista da ra'ajin sarki wanda aka danka shi tabbocin kasar Misra da baki daya to da wannan sai mu fahimci cewa shi duka annabawan Allah kowa yana da abin da yake ba su zama da shakka ko ba ba su zauna da tsara ruwa ba su ce mu masu tawakkali ba ne ba su ce mu masu gudun duniya ba ne Allah ya kuma daga malam dogarawai yana cewa duk wanda yake maka baya san duniya to a bincin kwallonsa wannan gaskiya ce duk wanda ya faɗa ce da daraja to ai ba su ce an yi ba da mallan Allah ba shi annabi annabi ayyu ai har bin duniya ne da abin faru da abuje yana neman ma ya kama Allah ya ce ya bar ayyu dan ba ka dukiya sama da wannan ba yake sama ne Allah amma dan da nake neman ko Allah ya san ban dama maulaci a kanta ba ina nan ne mun kai ne mun kai a kanta sai dai mu gane wani abu da yake da daya duniya sanana da duk wani aiki da za ka yi na dogaro ga kai to ka sani ka cewa nasiha nufatin alkhairi ga bayi da irin gaskiyar da za ka kai da amana da za ka kiyaye da duka alkhairi da za ka ɗauka da shirma matsari da yarjejeniyar da aka tafi a kai da gogewa da haƙuri su ne sirrin taimaka kar ka yi tsammanin ka fara sana'a sun shekara ɗaya biyu kana fatan ka zama irin halayyar musulunci ya kasance ga kiɗali ne ga shi a kaji shi ma ba rana ɗaya ya fara ba kuma rana ɗaya ya fama haka ba sai da aka daɗe a nan in kai ka ce kana son yanzu yanzu sha yanzu ma da biyu to sai mu ce masa aljumunu kullu kai kuma irin na hausan kenan ba ina da malamai ba ina da duk wanda yake haka to shi kuma irin na hausan kenan gaba ta gaba kiran wato abubuwa ne alkhairi wanda dogaro ga kai yake haifarwa abubuwa ne alkhairi wanda dogaro ga kai yake haifarwa na farko dai zai haifar maka da lada a wurin Allah ka kai da kanka wato kuma lada a wurin Allah kamar yadda muka yi bayani a baya na biyu zai ba ka gamsuwa da darajar kanka a cikin iyalanka da sauran al'umma kuma wannan zai ce ba sai ka samu kyakkyawan tunani wanda zai ba ka dama ka zama kana iya gyara kana iya sulhu kana iya ibada kana kuma iya yin duk abin da ya dace da al'adama amma yayin da ka zama ba ka da sana'a ne sai ka rabu da wani to ka gaya mai yadda za ka yi mutunci haka ne mutunci ka gaya mun yadda za ka yi ka tsaye a gidanka ka ce wa matar ka yi ta yi ta bai ta bai ka bata da yamma ba a jirgin safe ba a jirgin yamma ba ka ɗauki nauyin karatunka ba ba ka ɗauki nauyin karatun ƴaƴanka ba duk abubuwan da yake Allah ya dora maka ka kasa to ka gaya mun yadda za ka iya zuwa gidanka ibadanka ma sai ta lalace sai ka dawo da shi sai ka gaba kullum na ji malamai sun ba da misalan waɗansu limamai profesa dogarawa ya kawo profesa sa'id yusuf na kawo to ni ma yana da lamarin wani limamin wani limamin aka ce yake da tunani su su kaka a wannan jami'i kan yi na gari yi gari sai ya gari cewa wani dan majalisa shahada wa mulu Allah abu wa rabbul alama shahada wa mulu shi da rubar shugo da rana kaza mahaka dai dai azan kaje da dai dai azan yace to to aka ne sallan azan ni ne yake da wani kira sai da sallah da yi zai ji wannan rubu da kira mutane ya kamata aka mata liman da shahada yake to aje a shiga sallah sai ya kasa wayan a fayilar yana cikin sallar kawai sai aka kira lokacin da liman ya fito da wayan shi ga wani rabu da ta lokacin da ta kafa masallaci ba kun yi salamu alaikum ya ma ta yi sallah me ya ji ta shi ku ce yawa shi yasa annabi yake cewa in gobe ta miyar zuri fa inna hu bi tabbati Allah ka tsaya ne da yunwa saboda shi a cikin mutum ya kwana da yunwa akwai kalu da ni da hana shi to yayin da mutum ya zama yana da sana'ar yi to sai kaga ya gamsu a matsayin shi namu sannan cikin ababen da sana'ar yi da dogaro da kai zai tabbatar mata zai baka wato ainihin ƙarfin hali ko kuma zai taimake ka gurin in riƙe amanonin da aka ɗora mata da hukumar da ke wuyan ma akwai wasu iyalinka to ka ɗaurawa sai na rayuwarka ko idan za ka yi ka ciyar da ita in za ka tayar da ita in za ka tafi ka tabbatar da ita to ba ka da shi sai kai ma duka tufatar wannan da za ka yi tufatar da ita wannan ya haifar da zubarzan aure mace ɗaya za ka ga tana da maza biyu mu mun san maza ne za ka ga nake ɗaya da mata biyu to wannan matsalar ta haifar da mace ɗaya tana iya samun maza biyu saboda mene saboda fushi saboda fusha saboda ta samu fitarin da za ta ɗaura duk amma ga fito mata an hanke su da ƙalƙali to yanzu ba ma maganar ƙalƙalin ta biyu ba ci da ta biyu wannan ya kai da mata sun kai zuwa suna kai da kawunan wani ne babban wanda ya buɗe wannan ƙofar jarum shi ne wannan cancakaccen kafa lallan zakararren da ya tsaya yana jiran Allah ya ba ku musamu kamar yadda muka kawo a baya karatun yaran ka wajibi ne a kanka ko an fi zama mu'alimu na duk wanda bai sana'a ba zai iya tsaya da irin wannan amanan ba sannan cikin abin da dogaro da kai zai tabbata zai samu maka da tabbaci wato zai kore maka mummunan zato ga Allah ya ba ka nutsuwa da aiki da rayuwar da kake ciki duk wanda ya zama ya ci sana'a talauci ya mamaye shi shi da ka ganin kamar ba a ka sabu ya abin da ya ce ba in talauci ne ba ba shi kamata a ce an yi da haka ba sai mutum ya rasa mummunan zato ga Allah amma in Allah ya ce mu ce shi yana da yan sana'a da yake yi sai ka ji mutum yana faɗin gobe alhamdulillah wannan sana'a sai ya yi riba sai mun wato sai mun tsara sai mun sama wani yana nan ya zo kuma yake yi amma ya yi guda ya yi aure a kan wannan wani yana nan wanki da guga yake yi amma ya tafi aikin haji ta yi ma wanki da guga sana'o'i ƙanana da kai ya tsare na ka kakkantar da su to mutane da yawa sun su ma'alƙalar duniya sun kuma ce mafi addini ta sanadiyar sannan cikin ababen da zai taimaka maka idan ka riko da sana'o'i za ka samu ƴancin zartarwa ba ka jin cewa akwai wani idan ka ga ko ita zai ce baka batu ba amma yayin da ka zama fara ku da alhaji ko ka zartar na san alhaji ya isa wahala in ce baka batu ba amma in ka zama kai yakin da kai kanka ba in ka zartar da kai kuma ko a cikin family in ka zama kana da rubin asiri sai ka zama ko shawara ta kawo sai a ce sai amma in ka zama kin ki ba ka da komai to sai ka kawo matsala mai muhimmanci ka kawo shawara mai kima sai a ce maka tsoro a duba kuma an musu bayin da ke cikin alkhairar da dogaro ga kai yake badawa zai sa ka yi da irin bayan da Allah ya yi maka galibin muna da kowa yana da irin bayan da Allah ya yi maka wani daga Allah ya miki bayan basira wani bayan ƙarfi wani bayan aiki in dai aiki ne kun san fariyar ma ba zai tafi ba kowa da irin bayan da Allah ya mata to amma wani da yunwa ta kurkuta shi ta kurkuta shi duk wannan bayan da ba a amfani da shi ba sai ka ga matashi inda an ba shi dama ya zo ya karatu wani babban injiniya zai zama wani babban malami zai zama wani farfesa ma zai zama amma talauci ya sa yana zaune a unguwar sai dai ya ƙara da rayuwar shi a kan zaman da kai sannan zai taimake ka wurin wato ainihin ka fi ƙarfin mutu da bara da wulaƙanci da ƙasƙantar da kanka ga bayin Allah to idan ka fahimci wani sai ka fahimci duk kuma na abin da zai zo ya hana su waɗancan abubuwan da muka kawo to dole mu san shi ya yi dole su kuma na cikin shi saboda ne saboda ya kasantar da ɗan adam ya ce kima na ɗan adam ya kuma kunyata addinin da ɗan adam yake yi ya sa dole mutum shi ya zo ni fata da kishi yana da abubuwa wanda yake kuma koriya da roƙe da barace barace da kuma ainihin bambadanci wanda su kuma da nan niya gurbin dinku sana haifar da matsaloli kamar haka kaga rikin sana'ayi da mai da hankali gurbin tsaron kai da barace barace shi ne babban abin da ke haifar da ta'addanci yanzu ka gaya mun kana jin yanzu mu zo nan gani da Allah kana da aminci in ka aji takalmi ka ba za a ɗauke ba muna taro a masallaci na da yake wata ci gaba taro ne mu mune mu ba taron da magari ba taro ne mu mune mu amma yanka ci aka nemi yawan wata yarinya aka rasa an nemi wanda an rasa ai kira wayar an kashe wayar minti goma sai yanzu fa ga waya a hannunka tana daddannawa an kira ka ka karɓi kyauta ne an kira ka ka karɓi kyauta ɗalibai ne makaranta wai sha je ka karɓi kyauta kafin ka dawo an dauke makaranta kuma an yi mana an rasa an kira waya mai yiwuwa to har a masallacin nan ga Allah sallallahu alaihi wasallam ana kafin ya kai balle sanan masallacin nan zo mu gona mu rashi menene ke haifarwa to kaga zai haifar da fadala da fasadi irin waɗannan ɗanfan masu man da kuke ganin suna rashin kunya da rashin mutunci duk da suke nima yana neman kuɗi ne sai ka gama ta shafo masu tsaron riya tsirara take fitowa ke waƙa ke rawa ke rungumi na miji ke kalmomin sha'awa kalmomin da yake mata da miji ma a uwarka sai ta yi matan ta da gida kawai da kai kusa ke fadu saboda nan yin su a kan hannu amma ita yanzu a idon duniya za ta kai talauciyar gini za ta ta koma kawai ko ta halarci ta haram za ta yi kuɗi sannan shaye-shaye da ta'amuli da kayan maye zai yi wa a cikin al'ummar da yake da ɗaurukar da sana'o'i da dogaro da kanta ba sannan kullum ku kaɗe da zuciya ba cuta da yawa na malaria da typhoid ba yana ciki amma sun tuttuka da zuciya za a samu yaduwa wanda idan mutum ya samu irin wannan cutar shi ne suka ga mutum ya kai kaushi ya kai tsanani kuma ko da ustazu ne in ka ga ustazu ya kai kaushi da tsanani to ka koma kai alaƙar wannan matsalar talauci a jiki kanshi irin su ba haram da aka yi a baya ka ga mutum ya ce maka wa ajin nan mutum a yanka shi ba jiragi ba komai wannan wani irin zuciyar zuciya ne wannan irin zuciyar zuciya ne kawai ga mutum ya saba maka a fahimta hukuncin shi ke sa a danne shi a yanka har ga mutum ya ko ka dare an ce da ruwa ga dan Allah kawai yanzu ka je ka samu wani kirista ko kai mudi kawai ka kama shi ka danne ka yanka balla sana mutumin da ke shi da baba ya kai gaskiya sai Allah saboda ya saba maka a cikin tunani to ka wannan yana da cikin matsayin Allah ya saka da alkhairi sannan za ka ga ya haifar da kata kai ma in ka ga mutum ya kata kai shi to rayuwa ya ke shi kunshi a mafi yawan lokaci da yake tsere ne a kan cewa duk wanda ke da sana'ar da yake don samun rufin asiri rayuwa ba ta kuntata ne shi da wannan kuntun hada zai yi kashe shi to kada tsammanin wanda ya kashe kanshi ba zai kashe kama kai shi ka ga kika rar mai nera a cikin al'umma sannan yana haifar da kunci da damuwa na zuciya wanda ke haifar da matsaloli ne daban-daban sannan da mafi ƙaranci ka ce mutum zai rayu cikin kaskanci da wadatanci sai da wannan yana kullum haka manzon Allah ce a gaban rayuwa khairu wa ahabbu ila Allah min yawmi al-sufla kun ga sai mun ta to in ko da kadai to da wala kan shi dan za a ga maka abin da kai tsammani ba za a ga zai ka za kuma a baka ai maka gudu in ban da kaskantacce babu wanda zai dauki irin wannan dariya gaba ta gaba roƙo ba haramun ne zama sai yi da shi malam ya kawo waɗansu wanda roƙo ya halatta da su wanda za mu kawo shi a nan kaɗai insha Allah ta'ala wannan za ka ga a cikin mazakiran huɗuba ce wacce na taɓa gabatar da ita ga yanar na taɓa tarihin ta 15 ga watan al-Muharram shekara 1440 kamar shekara uku kenan a yanzu da gabatar da wannan kuɗuban ko wani abin kama da haka kwanci ta yi abin da yasa na kawo ta na san waɗansu malamai za su iya ɗaukanta su gyara ta ta dace da yanayin su kuma suna iya gabatar da ita wanda a ciki ne bayan da aka kira kimar ɗan adam da darajar da Allah ya yi ɗan adam ne wajen da kuma ɗan adam ya kiyaye alfarma ta kare walakantar da kansa kar ya kaskantar da kansa sai dai abin ban takaici ɗan adam ko kuma al'umma ta ɗauko wata mummunar tada ta kaskanci ita ce yunƙu dabara da azabi kasuwanka zuwa ga bayan Allah da neman arziki ta wannan hanya shi yasa aka ce mabaraki ko mawuyaci shine wanda ya maida gudanar da rayuwarsa da cimma ababen da ya kafa a gaba ta hanyar roƙo kuma shine hanyar arzikinsa alƙur'ani mai girma ya nuna mana cewa roƙo haramun ne har sai ya yi da lalura kuma na cikin ƙur'ani da suna ji sun tabbatar da haka daga cikin nasoshin sunna akwai hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda duk talauci ya same shi man asabatu faqatun duk wanda talauci ya same shi fa anzalaha bil nas sai ya kanka ya aje shi a kan mutane yana neman ya wadata ta fuskan mutane manzon Allah ya ce lam tusadda faqatuhu har abada ba za a wada ta shi ba wada ta in dai mutane suke son wadatar da kai to ba za ka taɓa wadata ba ya ce wanda kuma talauci ya sami shi sai ya mai da shi zuwa ga Allah to Allah yana gab da ya azabta shi in ma bi mautin ajilin aw ghayrin ajil ko dai da mutuwa na kusa ko kuma da wadata da mutuwa na nesa ko da mutuwa ko da wadata na nesa wato Allah yana iya kashe wani sai ya baka azabin shi sai ka ci gado kila ba ban kare abin nan ba sai Allah ya baka gado ko wani ne da cikin dangi wanda za ka iya gada sai Allah ya baka ko kuma Allah ya bulbulo maka hanyoyin arziki ka lura duk wanda yake maroƙi baya wadata sai daga an ce masa wai mutum yana da kusan miliyan uku amma kullum a walakance a barbaɗe a tambaɗe zai fito ya zauna a bakin titi duk walakancin duniya ya kayi mishi ya kasa ƙoshi kuma yana da miliyan uku a aji akwai wanda za ka ji an ce maka tana da gidaje amma har yanzu suna nan mabarata akwai wanda za ka ji an ce maka tana da motocin haya amma har yanzu suna nan mabarata to wannan kaga ba zai taɓa ƙoshi ba kuma kullum yana cikin tsakanci da walakanci to sannan kutubar ta kawo hadisin Hakim bin Hizam da ya rantsuwa da Allah cewa ba zai rusa kowa ko ni ba ya taɓa roƙon annabi ne annabi ya bashi ya sake ruƙa annabi ya bashi ya sake ruƙa annabi ya bashi daga nan sai annabi ya kira shi ce ya kai Hakim ka ga wannan dukiya to dukiya ce mai daɗi kuma ga shi nan koriya duk wanda aka ba shi ita ta hanyar mai tsawon rai kawai an ga ya dace a ɗauko a baka aka baka ba tare da ta ruƙa ba to Allah zai sanya miki albarka a ciki amma duk wanda ya karɓi dukiyar nan sai da ya ɗaga kai aka gan shi ko roƙo ko kuma dai aƙalla kawai ɗan gaya ta a waya ka san salon salon baran mutanen mu a wannan zamanin yana da yawa akwai wanda zai ce yau ta ta samu a gaba ba shi akwai wanda kawai zai zo da kai assalamu alaikum kawai ya rika maka haka kai ma ka gane saƙon akwai wanda zai zo kawai ya rike maka takalmi kai ma ka gane saƙon akwai wanda zai zo kawai zai rika kofar gidanka kawai ka kusa kafa ka fito ka zanci na da ziyara da lafiya 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 ka je ka dawo ka sake gani shi wannan kana da lafiya a lafiya zuwa so in aje dai ka ga harkokin ka ran ka shirye ko malam duk sanar da koyi al'ummar mu tana da wani irin salo salo na koyi dan ma nan jama'a to duk yana da cikin wannan na roƙo manzon Allah ce duk wanda aka ba shi ta hanyar sai ya daga kan shi aka dan shi to Allah bai san yawan shi albarka ba kuma zai fice ba zai tsoke ba annabi ya ce kuma hanyar da ta dace na ita ce na ɗaukar biya shi ne mutum da hanyar su hannun shi shi ne ƙasƙanci akwai wata jita protein da ya kawo daga ƙarshe a cikin gaban mun yi ƙarfi magana da al-Imamu al-Ghazali wanda yake cewa ne ko haramun ne saboda ɗaya ko ɗaya guda uku duk wanda ya tashi yana roƙo to yana kai kukan Allah ne kukan Allah haramun ne ka kai kukan Allah zuwa ga bayan Allah sannan akwai ƙasƙantar da kai wanda shi ma haramun ne sannan kuma za ka iya cutar da wanda ka roƙa ya ga cewa in bai za ka ba ya shiga cikin marowata dole ya ɗauko ya ba ka kuma baya so ka cutar da shi in aka duba cikin madaddarar za a ga wannan to sannan mu fasari cewa su irin matsalolin da bara da roƙo ya haifarwa shi ne zai mai da mu kasalannu zai mai da mu kasacin moriyar basirar da Allah ba ya ɗauko mu sannan za kuma ka koma ka dogara da wani za ka zama mutuncin ka da waɗansu abubuwa irin waɗannan to ala ayyi hal a ƙarshe akwai tawfiyat wanda yake shi ne khatima wato ainihin shawarwari na ƙarshe da ya kamata a ba gwamnatoci a ba masu kuɗi a ba iyaye a ba ɗaiɗaikun jagororin al'umma da kuma shi karan kanshi mutum a shi kaɗai ɗinsa to na ga mafi yawa profesa ya kawo waɗansu daga ciki sannan Alhaji Sanusi ya yi ishara zuwa ga shugaba Malam Abdulhai akan waɗansu daga ciki to kuma na san insha Allah ta'ala za a zo a tattauna sauran batutuwa akan wannan a takardun da za su zo a gaba ni da an garin da nake yanka shi ne na dai dan dace ba abin da ya samu abin da muka yi da Allah ya karfa ya ba mu lada ba dun mun sai ka saba abin da kuma muka sa Allah ya gafarta mana abin da muka yi da Allah ka ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ka yafe mana Allah ka dace da mu duniya da lahira Allah ka yi wa arzikin mu Allah ka sauƙaƙa yanayin mu Allah ka yaye mana talauci da kakalikayi Allah ka raba mu da mummunan ɗabi'an bara da roƙo da bambanci da kuma tsanci Allah ka ɗora mu akan daidai ka rayar da mu akan sunna ka karɓi rayuwar mu akan sunna a ranar tashin alƙiyama ka tada mu a tutan shugaban ahlul sunna ka fara mu da mai dangwa da suka shirya wannan wato ainihin sabila da alƙairi ka jagoranci al'amuran mu duniya da lahira wa sallallahu alaihi wa sallam da mu da mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته